ko da gaza taron kufaye an saba gada gada ma ana yi ko kun tafi Tunisia kun tafi Morocco kun tafi kasan Araba su ne taron kufaye ba an da zai ce muku kun yi laifi kawai da dama anan kuke yi amma ka je Amurka taron kufaye Amurka kuma ga sojan ta shi a Afghanistan suna rakarkasa musulmi kai wani irin musulunci kake Amurka ta barka shi da mata kasa da Amurka na a Iraq inda kake cewa an kuka da kajin filani ina rakar da safarin makamai kace kuma kai ɗan Najeriya ne ka kai ka tafi furar ana rakar da shi musulmi na Palestine da ɗaurin jirgin Amurka ba hadan da Bush yake zuwa Cardiff a cocin sa yace Allah ya tsine ma Bush duka dawo duniya cikin zaman lafiya don kallo ya rubuta littafi specific version ne wani yake ce da taba ganin ta karu ba irin fararen mutane turawa da har suka yi da ɗan sa'ad da tun yana yaro yake kashe mutane tun yana gwamna a jihar Texas yake kawo goyon ne masu son shanu marasa mutunci amma yayi mamaki wajen Amurka suka kafa wannan ji ya ja musu baƙin jinya duniya yana kashe mutane ba gaira ba dalili sun yi ƙarfi sun ce abin da ya sa suka afkawa da dam da yaki ya mallaki mulki da yau sun kasa duna duniya duk da sauraron wani program da ake aiki da mu aiki ko wannan cikin hani da wani wakilin Amurka da kuma wani wakilin Iraq sai da sa abubu wajen su fi da wani abu wanda Amurka ta a Iraq in ce da wannan lokacin ko kuma cikin Jazeera da su ne ku shiga wajen aiki da mu aiki ba ka baka dama ka ga wajen din program din ba kana bukata ka dani kan talata na aka yi daga 8 zuwa 9 duk talata suna aiki da mu aiki kuma akan Iraq a ta gida gaba ɗaya da iyalai da ƴaƴa da mata da jikoki da jarirai Amurka su jima musu ba duk da kone gaba ɗaya ga gawakin su Algeria wala cikin wanda ba shi ke ka taro a kan ji taron ne da kake ji inda da kici ma kana da addini ma ka sa abin da kake amma Amurka ita ko kai ka kasa ko irin ne da kake cewa lokacin da Iran suka yi revolution a 79 sai suka shiga cikin wani ana kiran su mujahidin kai Amurka suka ce su fito bara baya lokacin da Saddam ya matsawa yan shi'a a Iraq su kuma sai suka zo da a matsayin yan shi'a suka ce sun ce ba mu da masoyin dindindin ba mu da masoyin dindindin ba kwanan nan yan shi'a suka gudu fito bara Iraq ba suka ragargaza musulmi a Fajuta yanzu da wa ake yakin a Madinatu Sadr yanzu haka ana kashe yan shi'a suka ce goyon baya ba da bayani ba lokacin da ke wanda suka ba da goyon baya aka kashe musulmi su ma za su kasa da Amurka su kashe su yanzu ga shi za ka taba fatawa da yan shi'a da kuma Amurka a birnin Madinatu Sadr suna kashe su to su ma za ana neman goyon bayan su ne ko ku ga a siyasa a wayo a ce za ta wai za ta wata ran su kai ba a kawo sanin Amurka Najeriya ne hanyar nan za a shigo da makaman duk mun ga takardun da aka rubuta da jami'an tsaro suna Amurka za su shigo da kaya ka abincike su duk mun ga takardar haka kawo mana kwatu abin da za a yi a Najeriya ba su ne cewa an gare so mutane daga Amurka za su zo amma ana so a ba su haɗin kai haɗin kai na ne kansu za su jawa a duk wanda ya jawo ba la'in gudu Najeriya kansa ya jawa wadda ba wanda zai saka mana addini a shirye muke duk abin da ya dace a lokacin da ya dace za mu yi yadda ya dace wannan wanda ya kawo littafi ya wallafa a kan wayar GSM a musulunci amma da yake ban karanta ba cikin kawai ni bayani ba sai na karanta ta ci mai zuwa ya ce dai malam Abdullahi Shiko da Dr. Bashir Aliyu sun duba masa waɗannan malamai ne na sunna da za a iya yarda da dubawansu amma ba dole ba ne ni kuma tunda ban duba ba in sai da abin da ke ciki daidai ne don tayewa ni ne muwafaƙa da shi a wani gurin ko ban yi muwafaƙa da shi ba su malaman su muwafaƙa da shi a fahimtar su an samu irin wannan kuskuren lokacin da wani rubuta littafin tsarki zama malam Ja'far bai tsaya duk duka ba ya ce a siya kamata su mata za ka karar da matsalolin da shi bai yarda da su ba haka za ka ce shi ma ya yi littafin da ke sa dole duk wanda ya bamu littafi ya ce ya yi sunna to sai mun duba tukunna mun ga abin da ke ciki tukunna ta gwamnati a siya amma don da yake so zai yadda akan wannan zai iya tsaya akan wannan amma ni dai kam da gani ba tsunna yanzu zan duba insha Allah zuwa kaci ne zuwa dan ga fadar ayyuka akan amma duk waɗannan malaman mu malamai ne na sunna waɗanda za a yi da su da amma ko akwai duke kan da abubuwa da kuma cin tata ta fahimtar akai
wato makala din da wani da Kasale bin Bakar al-Tayyar ya gabatar mai suna al-Irhab والمواثيق الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب. وفي مدنة تعزنتي يقوم ربوشي لتعرض أرانا دولية وعند إشعاتي مدنة نياكي لتعزنتي وصنون لن جايك شيء ما لميني وكما كان تشكوه دلارتي قصر فرنسا kun shi ma ta'arifin da yake addanci sai kuma yayi daidai da irin ta'arifin da kasashen turai suke so shine a shigar da kungiyoyin addinin musulunci da masu gurmaya kare kansu da rayukansu da kasashen su da masu kokarin kwato haƙƙin su da aka kwace da an saka su cikin yan ta'adda haka wannan shi ma ta'arifin da aka dai ba akwai Dr. Hassan bin Fahad wanda shi ma yayi makala mai suna al-irhab إشكاليات المصوم والانتماء والمواجهة شما أنا معلمي جاي مجانا عكان شوى أظن إيه تعقف عشان دوليا فكك إيه جاء زونا أيوة تأذن في فتا وقايا أيا إذا دوليا جباكي إيه ذات زونا عكان فدوان دي أيكا كذا دا كذا دا كذا دا كذا الدنيا انت وانا شي أشي تعلن تعجى yake ba za a taɓa yin wannan ba kuma akwai ayyuka da ƙasashe guda biyu wanda su suka fi kowa ta'addanci a duniya shine Amurka da Isra'ila yake tarihin kasuwar Amurka da tarihin kasuwar Isra'ila ya nuna ƙasashe ne da asalin kasuwar kuma an kafa su ne a kan ta'addanci domin duk abin da tarihi ya nuna cewa ƙasar Amurka da can da ƙasashe ta Indian daji wannan turawa da suka taso daga yankin turai da australia da wasu gurare suka zo bincike da ciwo da abinda ya kama da haka sun suka mamaye kasar a ƙarshe aka fatattaki mutanen da suke wannan yanki aka kafa wannan jama'a suka kafa kansu suka mayar da ƙasar ta zama mallakinsu wannan ya sa ko da dan kana kallon hoton cinikin da ake sawa za ka ga faɗa tsakanin cowboys da kuma indian daji ana nuna waɗannan suna amfani da bindiga da hulansu na ciwo da wandonsu na jin wani asalinsa dama saboda maganin ƙaya ne na farauta ne da ita sawa kake dayo da shi a gani na farauta ne saboda ƙaya da rangiya ake sani za ka ga ana nuna ko a cikin finafinai suna shirya yaƙin da aka dinga yi tsakanin cowboys da kuma indian daji wannan suna amfani da gatari da kibiya waɗannan suna amfani da bindigogi wanda aka fara fitowa da su sai ko wannan shi ya cire dalili da yasa Amurka ba za a iya wato ainihin dole ta daure wa duk wani ta'addanci a duniya gindi wanda za mu bada misali wanda ya kawo kusan guda 38 a kan cewa ita ce ta zama yar ta'adda ta farko a duniya da in dai za a yi ta'arifin ta'addanci Amurka ba ta shiga ba to ba wannan ta'adda a faɗin duniya kileke kasa ta biyu kasar Isra'ila bayan yaƙi ƙare yaƙin duniya na biyu abu da 1946 Isra'ila wanda da adadinsu bai wuce 30,000 zuwa 55,000 ba a wannan yanki amma ƙasashen duniya wanda akwai Faransa akwai Ingila akwai Amurka kai ta fashin kucin wanda shi ma akwai maganganu masu faɗi a kan yadda aka yi har aka kafa ƙasar Isra'ila amma dai laraba ko sun ji an fara shenan za a kaddamar da ƙasa cewa an kafa Isra'ila wanda ya jawo yaƙi tsakanin larabawa da ƙasar Isra'ila sun buke ƙarfi ba 1948 zuwa da 49 wanda ƙasashen duniya suka fito suka taimakawa Isra'ila a cikin mulkushe wannan yunƙuri na larabawa wanda yunƙurin na fasko bakin larabawa suna fada da isra'ila amma shi take nasara akan su sai ko iska ta bayin nasara akan su kuma bayan an kafa isra'ila kafa ta farko a duniya da ta taba yarda fara yarda da ita a matsayin kasa ita ce kasa amurka saboda shi wannan tashi ne wannan rubutu yake ganin dole ne isra'ila da amurka su zama kasashe da suka fi kowa ta'addanci a duniya domin asalin kasuwarsu da tarihin kasuwarsu sun tafi ne da ta'addanci abu kawo misali na irin ayyukan da suka yi sannan a cikin wannan littafin nasa ya ce a yi ƙoƙarin fassara ayar nan ta cikin suratul anfal da Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa a'idduhum mastata'atu min quwwatin min rubatil khayl turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum allahu ya'lamuhum ita wannan aya tana nuna mana bayani akan cewa wajibi ne ga musulmi su yi abu biyu domin zai musu amfanin abu uku abu na daya Allah ta'ala ce wa a'idduhum mastata'atun min quwwatin su tanada musu mastata'atun kuma nan Allah ta'ala bai faɗi ka ga da kike mastata'atun duk abin da za ku iya su tanada duk abin da za ku iya duk abin da za musulmi za su iya tanadi na ƙarfi su tanada wannan ribatul khayr su kuma injarmun dawakai su tanadi injarmun dawakai waɗanda za ku kiwata su ku wato ainihin wato fito da su kuna cikuwa a kansu suna kai komo a kansu an tanaje su an shirya su domin yaƙi sai Allah ya faɗa amfanin yin hakan su turhibuna bihi aduwallah sun kuka yi haka za su firgita wanda gama cikin kalmar da ake a larabci ake cewa al-irhab yin arhaba ne wato da irhab tsoratar da wani firgita wani cikin hankalin wani wanda duk tafsirin ga koma kalmar turhibun din an fassara shi da ma'anar tsoro din tsoratarwa ki tsorarai dan ka tsoratar ko ka firgitar ko ka razanar wani ku kusa kalmar da kake mukabaka da kalmar tero a turanci ta ce kalmar irhar ki sai suka ce ce so a nan in dai haka ne ya nuna akwai al-irhadul mahmud akwai wani tsoratarwa da ke shari'a ta yadda da ita shi ne kai tanadin ƙarfi sai ce domin duniya ta yadda cewa mara ƙarfi ake zalunta kuma ba dole ne mai ƙarfi sai ya yi faɗa ba cikin kasashen duniya da suka mallaki mugan makamai wanda a rubuce a majalisar ɗinkin duniya akwai kasashe 13 a cikin su ɗaya ke kawai musulma Pakistan zuwan duk kasashen takarai ne suna da mugan makamai kuma sun tani zuwan nan mugan makamai ne don abu biyu don su korata wani don kuma in an kawo musu hari su kara kansu domin duk mai ƙarfi ana jin tsoronsa ba kasafai akan yi faɗa da mai ƙarfi ba ko in za ka faɗa da mutum ka ga ya fi ka isa ya fi ka isa abin nan kamar malamin nan misali kaga in kai ɗan ƙarami ne wato ba za ka iya da ganinsa za ka tsorata cewa wannan da ganinsa ba zan iya faɗa da shi ba saboda shigarsa da ƙanjinsa da ƙirar halittarsa ya sa ba zan iya kare shi ba a kokawa sannan ba dole ne mai ƙarfi sai ya yi faɗa ba amma mutum yana tanadin ƙarfi ne don ya kare kansa da shi wata ran don so ya zalunci da shi wata ran shi ne ka'idar tanada ƙarfi a duniya shi Allah yake musulmi su tanada ƙarfi sai ka turhibuna bihi aduwallah za ku tsorata maƙiyan Allah da wannan ƙarfi shi ne ƙa'ida ta farko duk maƙiyin Allah a duniya in ya ga musulmi suna da ƙarfi to ba za a zo a afka musu da yaƙi ba ba za a zo a wato rugurguza kasashensu ba ba za a zo a jefa musu abubuwan da ake jefa wa kasashen musulmi ba yanzu yanzu ka ga kai a faɗin duniyan nan gaba ɗaya za ka ga inda aka fi ko ina tashin hankali wurare tara ne inda aka fi ko ina tashin hankali a duniya wurare tara ne sabbin na musulmi ne na ɗaya ka ɗauki Afghanistan tun 1979 da kasar Rasha kuma mai Afghanistan rashin zaman lafiya ya fara a kasar nan sai da aka shekara 10 ana yaƙi har zuwa 1989 bayan fitarsu yakin ba sasa ya ɓarke tsakanin ƙungiyoyin mujahidai sai da aka shekara bakwai a haka ana wannan yaki. Daga nan taliban suka zo, lokacin da taliban suka zo ana rikici, su ma suka kafa jam'iyyar umarni da kyakkyawan aiki da hali da mummuna aka fara. Su kuma waɗancan ƙungiyoyin mujahidan kaso 70 daga cikinsu suka haɗu da ƴan Northern, suka zama ƴan Northern Alliance, suka zo suka yaƙi da taliban. Allah ya ba taliban nasara, inda su gyara suke so fiye da waɗancan, suka kama kaso 75 na ƙasar kuma suka aiwatar da shari'ar musulunci. Da cewa sun fara shari'ar musulunci duk duniya aka yi ta a kansu, sun danna ƴancin mace, suna saida, suna noman wuri. Zuwa da Iblis suna kaza suna kaza, aka taɓata su, sun kori mata daga makarantu, sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza. Sukai shekara 6 aka zo aka rubuje ƙasar, aka ragargaza su kawai zuwa yau ɗin nan da muke ciki yaƙi yaƙi a ƙasar. Sukan ta ɗauki ƙasa ta biyu inda aka fi inda ake da ciki a duniya, ƙasar Filistin, zai shekara 59 kenan da Isra'ila ta mamaye wannan ƙasa. Da wuya rana ta fito ta faɗi ba a yi faɗa ba ko mali ko an kashe mutum. Adadin mutanen da aka kashe a shekarar da ta wuce an ce an kashe mutum miliyan 2,850, wanda ake da su a rubuce, wanda Isra'ila ta yi fara zan halakar su sakamakon wannan yaƙi tun daga wannan shekaru 58 zuwa yau. Kada ƙasar musulmi ta kawo yankin Jamo da Kashmir. Cikar bayani mai faɗi a nan gurin, amma ba lokacin da za a yi shi ne da aka rarraba ƙasashen musulmi, ƙasashen da suke a harhaɗa aka rarraba su aka mai da su ƙananan dauloli. Ƙasashen da Bangladesh da Pakistan da India duk waɗannan ƙasa ɗaya ce. Amma bayan an raba su an samu Pakistan da India, aka zo aka samu Bangladesh, aka fitar da wannan yankin da ke tsakaninsu. Yanki ne mai kyakkyawan yanayi, sai aka haɗa rikici tsakanin Pakistan da India, kowa yana jin wannan yankin nasa ne, ko musulmi ne suke zaune a yankin. Tun daga wannan lokaci zuwa yau, sun ba ma damuwa da abin da ke faruwa a gurin ne, amma rikici ake kullum ana kashe musulmi. Gurin na hudu, Iraq. Iraki tun 1979 ake rikici a Iraki, sai da aka shekara 10 ana yaƙi tsakanin Iran da Iraq. Haka zo aka yi yaƙi da Teton Pasha. Haka zo aka sa musu takunkumi, wanda sakamakon wannan takunkumi da kansu abin nan Majalisar Ɗinkin Duniya suka ce yara 650,000 da ƴan kai sun mutu a Iraki. A tsawon shekara 11 da aka sa musu takunkumi da tattalin arziki. Haka zo aka ce Saddam ya mallaki makamin nukiliya kuma yana so ya amfani da shi akan kasashe guda uku. Yana so ya amfani da shi akan wato ainihin a Amurka da Isra'ila da kuma ɗaya daga cikin maƙotansa. Wajen fassara maƙotan nasu ne suka ce yana so ya amfani da shi akan Iran kuma yana so ya sake afkawa a Turkiyya. Akan wannan Amurka suka ɗebo sojoji suka zo suke targargaza ƙasa har yanzu nan da muke magana. Yanzu ma ba mamaki in ka koma ka buɗe labari da ne ka tarar cewa ana kashe mutane. Allah ne ka sai ya san adadin mutanen da aka kashe a Iraki. Kuma har yanzu nan ko ba a gama ba. Kuma shi ma ƙasa ce tawa ta musulmi. Ƙasan ta ɗauki Sudan. Tun 1980 ake rikici a Sudan. Sakamakon ɗaurin jinji da Amurka ta yi wa su da kajangaran wanda suke yankin kudancin Sudan. Yankin kudancin Sudan ɗin nan kaso 65 na wanda suke zaune a kan wannan yanki duk maguzawa ne. Kaso 25 musulmi ne, kaso 15 kiristoci. Kenan adadin musulmin da ke yankin ya fi adadin kiristocin da suke yankin. Amma Amurka ta ɗaure waɗannan ƴan ƙararu kaso 15 cikin 100 na kiristoci, wanda maguza kuma da rikicin ne maguza ya kamata a ɗaure jini. Ake targargaza yaƙi a wannan yanki. Har yanzu ga shi ana mafarkin raba Sudan zuwa kaso uku. Ana son a yanke arewacin Sudan da kudancin Sudan da kuma yankin Darfur. Wannan duka makircin Amurka ne sai da aka shekara 21 ana yaki a Sudan su da kansu suka rubuta cewa suna jin sama da mutum miliyan ɗaya da rabi sun mutu ƙarshe dole aka fakko da Sudan ta yarda da cewa za a soke sunan daular musulunci daga Sudan kuma za a ba Kirista Arne mataimakin shugaban ƙasa kuma ƙasar ta yarda ta yi haka aka ba Jangaran mataimakin shugaban ƙasa aka yanke su a daina ta jamhuriyar musulunci jamhuriyar tarayya bayan duwantan shekarun da aka kwashe 21 ana yi yanzu hakan nan suna nan suna ƙoƙarin tsoke sojojinsu a wannan yanki na Darfur wanda kuma kowa ya suna duk sanda Amurka take tafiya tana tafiya da abu biyu ne tana tafiya da addininsu tana tafiya da al'adarsa duk inda sojan Amurka suka sauka su sun yaɗa addininsu sun yaɗa al'adarsu mana sai sun gurɓata tarbiyyar mutanen gurin sun kuma kare kiristanci ya yi tasiriya shi da muka je ƙasa ta gaba Somaliya Somaliya a tarihi abinda ya nuna ƙasar dukkan 100% musulmi ne amma sai da Amurka ta shigar da kiristanci wannan yankin yanzu ana samun cewa ana cewa adadin kiristoci ya kusa kai 200,000 da wani abu kuma duk da amfani da yaƙi ne ana yaƙi a ce ƙungiyoyin taimakon waɗanda suka mankubi waɗanda suka faɗa cikin halin yaƙi sun zo da ƙungiyoyin kula da yara da kula da mata da kula da kaza suna zuwa suna ba da taimako kuma suna tuka addinin kiristanci sun ga wannan yankin shi ma na musulmi ne Somaliya ban ji rikicin da aka yi da kashe mutane da yunwa da fakara da annoba da falara duk bala'in da aka shiga a Somaliya amma bayan ɗan kwanan nan sun fara farfaɗowa an fara maganar shari'ar musulunci sai da Amurka ta dawo za ku sake jefa wannan yanki a cikin gida saboda musulmi ne haka nan kuma Chechnya duk kun ga abin da yake faruwa a Chechnya jinjiya hali da aka yi na gurguzu 1917 wanda sai da aka halakar da mutane sama da miliyan uku a wajen wannan jinjiya hali aka zo wannan daula ta rushe 1989 ta yi shekara 71 don Allah ya rusa daular gurguzu don ƴan ƙasashe da za ba a jin labarinsu kamar yadda wani mutum ya yi rubutu a wannan yanki yake cewa adadin musulmi a wannan yanki ya kai miliyan 37 kuma an san musulmi karuwa suke domin akwai mace ɗaya akwai mace biyu akwai mace uku akwai mace huɗu a cikin musulmi da ya kamata bayan shekara 30 ake adadin musulmi a wannan yanki daga miliyan 45 ya dawo nawa bayan shekara 40 musulmi suna ta aure suna ta haihuwa suna ta kasuwanci suna karuwa nawa kake jin za su kai to bayan fitar rashi daga yankin sai aka sai adadin musulmi a yankin sun dawo miliyan 25 sai yanzu ake gano ramuka wanda wani ramin za ka samu gawar mutum 200 wani 300 wani 1,000 wanda aka dinga sai a kama kauye gabaki ɗaya a kashe mutanen kauyen saboda musulmi ne a yanayin abin ne su bayan rushewar gwamnatin rashi aka gano ɓarnar da kaiwa musulunci da musulmi a wannan yanki wanda ko labari ba a ji su bayan rushe wata aka gano a kowa ya ga yanzu abin da ake mutanen keke ne kashe su kawai ake yi saboda labaran ma yanzu su kansu masu ba da labarai yanzu a duniya sai sun shawarci Amurka mai za su faɗa kamar wani taro da Aljazeera suka kira na ƴan jarida a duniya waɗanda aka kashe an kashe ƴan jarida da yawa a Iraq an kashe ƴan jarida da yawa a Afghanistan an kashe ƴan jarida da yawa a yankin Philippines su shi ne aka yi taro shin wannan sana'a ta aikin jarida da ake ta fama a duniya cewa a kare musu ƴancinsu menene ƴancin a nan wani ɗan jarida yake cewa ta kai Afghanistan akwai lokacin da suka gaggawar sojojin Amurka guda 65 a ƙasa an kashe su sai kwanzan sojojin da yake kula da sojojin da aka tura na Amurka a wannan yanki yake cewa daga yau ba wanda zai ƙara ba da labari sai mu mun ba shi labarin shi ya bayar ma'ana ba ka da iko ka faɗi abin da ka ji ko ka gani sai abin da suka gaya ma ko da kan ka gaggawa 65 sai ka ce nawa zan faɗa su ba su gaya ma yadda za ka faɗa wannan ne sa har yanzu ake da shi a kan wani tafiyar alloli wanda ya dinga ba da rahoto lokacin da ake yaƙi nan da Taliban wanda dan jarida ne da yake aiki a Aljazeera yanzu haka yana kurkuku a kasar Chile. Haka ne ya faru da wani mai aikon hoto wanda har yanzu yana Guantanamo. Sai kawai su jefa zama ba mai a inda yan jarida suke tafikin tare suna magana sai suke ai sukuri a kai. Irin waɗannan abubuwa da ba za ma ka iya sanin daƙiƙanin da yake faruwa a duniya ba. Sai ma dai ko ka gani da idanka ne ko ka rubuta ko kuma ka faɗa. Masu gani da idan kai ba za ka gani da idanka ba dole wani ne zai gani. Shi kuma wanda zai gani an ce ga abin da ya gani amma an ce kuma ya faɗa akasin abin da ya gani. Haka dole duniya ta shiga ruɗu. Sai Allah ne kaɗai san irin ta'addancin da yake a duniya na kashe ɗan adam. Bayan cin Lubnan. Lubnan cin alif da ɗari tara da saba'in da biyar wannan ƙasa ba ta zauna a lafiya ba. Sai alif da ɗari tara da tamanin da tara. Lokacin da suka yi wannan tsarin constitution ɗin nasu sabo wanda ya bada dama aka raba muƙamai a kan addinai. Suka sake sassa wasu taɓargaza suka gina wato tsarin mulkin ƙasar a kan yawan addinan da ake da su. Aka ce ana da addinai daban-daban har guda 17. Sai aka gina a kan cewa prime minister zai fito daga musulmi kulli shugaban majalisar dokoki dole ya zama shi'a sannan kuma mataimakinsa ya zama ɗan turum. Haka ne aka rarraba abubuwa ɗin. A ƙarshe ga abin da Isra'ila ta yi bayan an gina ƙasar an kashe miliyoyin kuɗi jihadin da aka yi na ba sasa ne shekara 25 sai da aka gyara ƙasar lokacin hariri. Amma duk wani abu da ka gina mai kyau wanda ba a mora sai da Isra'ila ta gurguza kaso 75 da ita. Iri iri ana kallo duniya suka ba su kwana 34 su dinga ragargaza ƙasa. Wai kuma da sunan yaƙi da ta'addanci. Su Isra'ila wanda suka kashe halal ne saboda yaƙi suke da ta'addanci. Su da wannan abu, duka ba za mu iya cewa akwai cikakken fassara a duniya ba game da abin da ya tafi ta'addanci. Kirke cewa turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Za ku wato ba kuna masu firgita ko ku firgita makiyan Allah ku firgita makiyanku. Kirke wa akharina min dunihim la ta'lamunahum. Akwai kuma wasu daban da ba ku san su ba. Ibn Kathir yace lokacin da wannan aya ta sauka ana magana ne da wato Banu Quraiza waɗanda su suna gefen Madina akwai kuma yarjejeniya da aka yi da su kana jin za su iya warware wannan yarjejeniyar haka musulmi. Za mu ɗabari kuma yasa ana nufin munafukai waɗanda su suna cikin addinin musulunci amma ɓarnar da suke masa daga ciki suna kusa ko tari ɓarnar da ake masa daga waje. Ita ko idan musulmi ba su da wani karkashi ba su da wani ƙarfi da za a dinga jin tsoronsu. Saboda mai tsoron da yake da adalci to shi yake da fargini. In ka ji an ce kwarjini to mutum yana da ƙarfi amma ko baya aiwatar da ƙarfin a kan inda bai dace ba sai mutane su dinga jin kwarjininsa. Don kwarjini so ne tafaɗa da tsoro. Wato kana son mutum amma kuma bai kai kuma alena shi ba tare da san da ake masa shi ake cewa kwarjini. Sosai musulmi su zama su kwarjini a duniya in suna da ƙarfi. Suka to sai ku firgita maƙiyansu, ku firgita maƙiyan Allah, da kuma waɗanda ba ku sani ba ma suna nan suna shirin afka muku, sun suka ga a shirye kuke, to ba za su afka muku. Kuma wannan shi ne abin da yake faruwa yanzu a duniya. Su kasancewar har yanzu babu wani ta'arifi, ya sa an kasa tantance wani aiki za a shiga cikin ta'addanci wanne ne ko ba za a shiga cikin ta'addanci ba. Idan mun ɗauka cewa ta'addanci ko da a ma'anar kalmar kawai yana komawa ne zuwa ga kashe mutum da tsorata shi da lalata dukiya ba tare da haƙƙi ba. Don kace ba tare da haƙƙi ba to shi haƙƙin nawa? Haƙƙin na addini ko ba na addini ba? Kuma addini ne kai a musulunce da ka ɗauki ma'anar ta'addanci shi kuma a duniyance da ya ɗauki ma'anar ta'addanci. Kuma da rashin samun wannan mu a gurinmu yanzu babban ɗan ta'adda a duniya ita ce ƙasar Amurka da Isra'ila. Kuma suna ga babban ɗan ta'adda a duniya su ne musulmin da suka yi riƙo da addinin musulunci. Kuma duk wanda ya ji labarin Aljazeera shekaran jiya suna magana kan cewa kasar Saudiya bayan an fito da taro cewa sun yarda ba su canza tsarin aikin soja da aikin makarantu da tsarin makarantu a kasar su ya dace da irin tsarin duniya. Domin musulunci ya yi yawa a cikin aikin post a Saudiya. Sai suke cewa amma ita Saudiya ta ba su tabbas cewa za ta yi gyare-gyare yadda za ta wato kamar ne za ta ce ne ba wato za ta yi gyare-gyaren da zai ɗan sassauta mummunan kallon da ake mata a duniya. Na cewa wato a can